الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكة سردوها أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا نقدر نقايا تكين غرن كانوا أولا يمتشين لتنين درن ثلاثة يو شدا ga watan Rabi'u Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1436 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 1 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako na karatun littafin nan mai suna Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan واللفر بجمم مالمنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وما وانا شين درس من نسبتنا ترى حكني أو نسب إن توكافن مشجع كرتو أقوي تبيع da wani rubutu yake tambayar cewa yana son a yi masa bayani game da fadin Suyuti a cikin alfiyarsa, inda yake cewa wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lil qat'i illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa. Yace yana son a yi masa sharhi akan wannan. Yake cewa naci Ibn Taymiyyah yayi magana akai kan cewa duk abinda malamai suka ja da Imam Bukhari akai to ya kada su to yace to shin malam ibnu taymiya yana da littafi da yake magana akan hadisi kawai kuma ya sunan sa sannan tambayar sa ta gaba yace sannan dan Allah ina so in samu albayti suyudi a rubuce ko a ina zan same ta kuma ya kamata in dinga yi wajen haddace ta duk da cewa ni ba dalibin ilimi bane ni ba dalibin hadisi bane to wannan ita ce dai tambayar suyudi a cikin alfiyarsa ya waƙe maganar da Ibn Salah ya ambata a cikin littafin sa ulum al-hadith ko muqaddima fi ulum al-hadith yace wal hukma bi sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i to ana magana akan hadisi aka ce hadha hadithun sahih ko hadha hadithun da'if suka ce ana magana ne akan zahirin sa suka ce ana magana ne akan zahirin isnadin ba wai ana magana ne akan fi nafsi al-amri ba cewa yanke tabbas ba za a samu raunin ba ko tabbas ba zai iya inganta ba wato suna iya cewa hadisi isnadin sa sahihi ne daga baya kuma leke-leke da bincike ya sa a gano ba sahihin ba ne ko su ce hadisi isnadin sa dha'ifi ne amma bincike daga baya wani yazo ya gano cewa hadisin ya inganta ta wasu hanyoyi shi yasa suka ce lal qat'i ba wai ana nufin yanke ba illa ma hawa kitabu muslimin sai dai abinda littafin illa ma hawa kitabu muslimin aw al-ju'fi sai dai abinda yazo a cikin littafin sai muslim ko sai al-bukhari abinda bukhari da muslim suka ruwaito wannan yanke tabbas babu kokonto hadisai ne tabbatattu siwa mantaqadu banda hadisan da aka samu a cikin Bukhari da Muslim wasu malamai sun ja da su to shine nan yake cewa nace Ibn Taymiya ya ce dukkan hadisin da aka ja da Bukhari Bukhari ya kada waɗanda suka ja da shi watakila bai ji sosai ba abinda Ibn Taymiya yake faɗa cewa duk waɗanda suka ja da Buhari a kan wasu hadisai to galibi sautari ya fi su gaskiya ya fi su rinjaye kaga wannan baya hana a samu ɗaya biyu uku da za su fi shi rinjaye a kai saboda babu wani littafi da ya cika daga farkonsa har ƙarshensa babu kuskure babu tuntuɓe sai Alƙur'ani shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi law kana min 'indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira amma dukkan wani littafi za a iya samun wani abu na kuskure a ciki ko ya yake ba zai yiwu ba kamar yadda al-imamu shafi'i yake cewa aballahu an yutimma kitaban ba'da kitabihi Allah bai yadda ya cike wani littafi chip chip ya cika cif cif babu tangarda ko ya take in bada littafinsa Ibn Rajab a cikin littafinsa qawaid al-abin al-qawaid fil fiqh yake cewa aban Allahu an yutimma kitaban ba'da kitabih wal munsifu man ikhtafara qalila khata' al-mar'i fi kathiri sawabih wato Allah ta'ala bai amince da wani littafi ya zama ya cika ba cif cif bayan littafinsa sai dai mutum mai adalci shine wanda zai yafe dan kuskuren mutum kankani a cikin rububi na daidaisa wato abinda yayi daidai yana da yawa sai ya dan yi kuskure to mai adalci sai ya kauda kai daga kawai wannan ba zai rika bin diddigin sa yana ci masa dudduniya akan wani abinda yake ganin kuskure ne kwaɗe ko bi ba to shine ne yace wa ibn salahi rajjaha فطعن به وكم إمام جنح والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تسويب ابن تيمية بيوان للتافي أولا كان مغانا ابن تيمية ما ba a manta ba, mun yi ta mun karanta ta ne a cikin littafin sa Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila. Ibn Taymiyyah bai ware wani littafi sunan shi littafin bayani ko sharhin hadisai ba, bai yi littafi da niyyar sharhin wani littafi na hadisi ba, ko a ce sharhin Bukhari ko sharhin Muslim ko Tirmizi ko Ibn Majah, amma yakan yi sharhin wasu hadisai ɗaiɗaiku idan wata mas'ala ta gindayo, akan samu ya yi risala na sharhin wani hadisi. Kamar yadda a wancan satin mun yi magana cewa hadisi Sayyidul Istighfar, Ibn Taymiyyah ya yi sharhinsa. Wani hadisin da muka ji yanzu karatunsa, hadisin Abu Zar, Ibn Taymiyyah na sharhinsa a cikin Majmu'ul Fatawa, da ya bi shi gaba-gaba ya yi sharhinsa. Saboda haka yakan yi sharhin hadisai idan wata mas'ala ta gittiyo ko ta bujuro, amma bai ware wani littafi takkanas dan kawai ya yi sharhin hadisai ba, har kamar yadda bai ware wani littafi na musamman ba na tafsiri, duk da cewa a ƙarshen rayuwarsa ya yi fatan ina ma a ce tun farkon rayuwarsa ya bayar da lokacinsa kacokam a kan harkar Al-Qur'ani da tafsirinsa. Saboda haka babu wani littafi na musamman akan wannan, amma da maganganunsa suna nan a warwatse a cikin littafansa daban-daban. Ina za ka samu littafin Alfiyar Suyuɗi? Kuma ai kasuwa za ka tafi, tunda ni ba ni nake kasawa ina sayarwa ba. Ka tambayi masu kasa littafai ba da ina za ka samu, amma ka tambayi ni ina za ka samu littafai a kasuwa, littafai ake samunsa. Kuma idan kana son shadda, ka san inda za ka je ka sayi shadda ko? So littafai ma kamata ka san inda za ka same su. So can za ka je, kuma ya za ka yi ka haddace? Wannan sai ka samu malamin da zai koyar da kai, da kuma shi zai dora ka akan hanya. Malamin da zai koya maka shi zai ce maka to ka bi kaza, dan shi zai gwada kai ga yaya ka ma cancanta ka fara da kanta, ta yiwu ya ga cewa tunda ka ce kai ba dalibin hadisi bane, to ai shi kaga ya kamata a dauko ka daga farko, ba kawai ka dira kan alfiya ba tun daga shigar ka tun abin nan kai gaggawa. Saboda haka malamin da zaka je ya baka lokacinsa ya yadda zai koyar da kai, shi zai iya cewa to ga abin da ya dace da kai. In ka cancance karanta maka alfiya din, shi zai iya ga kwazanka ya ce to kai bacci 5-5, kai 10, kai 15, kai 20, gwargwadon yadda ya ga kwakwalwarka da rike abubuwa da kake da shi. Malam yake cewa wa fil hadis as-sahih an Abi Zar, ya tabbata cikin hadisi sahihi daga Abu Zar radiyallahu anhu anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, cikin abinda yake ruwaitowa, wato annabi yake ruwaito shi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Mun ce wannan hadisi hadisin Abu Zar, Imam Muslim shi ya fitar da shi a cikin littafinsa Sahih Muslim, ya fitar da shi ta hanyar Sayyid ibn Abdul Aziz At-Tanukhi daga Rabi'a ibn Zaid, shi kuma daga Abi Idris Al-Khawlani, shi kuma daga Abi Zar. Wannan isnadi ne na mutanen Sham, isnadi ne na mutanen Sham. Imam Ahmad yana cewa wannan shine ashrafu ahadith ahli Sham, mafi daukaka da daraja cikin hadisan mutanen, cikin hadisan da mutanen Sham suka ruwaito. Hadisin At-Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Ahmad sun fitar da shi ta hanyar Shahr Ibn Haushab daga Abdurrahman Ibn Ghan daga Abi Dhar. Sannan akwai shi a cikin Musnad Tabarani daga hadisin Abi Musa Al-Ash'ari, amma bai inganta ba. Wani hadisi ne wanda yake babba, kuma malamai sun yi sharhinsa. Kamar da muka sani, Ibn Rajab a cikin littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin hadisai 50, da Imam An-Nawawi ya tara wasu daga ciki, sannan Ibn Rajab ya kare shi suka zama 50, ya yi sharhin wannan hadisi. Baya gare shi Ibn Taymiyyah shi kansa yana da sharhin wannan hadisi, kamar yadda muka faɗa. Hadisi ne babba, yana da sharhinsa, akwai shi a cikin Al-Fatawa Al-Kubra, akwai shi a cikin Majmu'ul Fatawa. يقول وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. من يبين أبي ذر كنفي الحديث القدسي hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaya sa daga Allah ta'ala, wato zai ce Allah ta'ala ya ce, mun faɗi bambance-bambancen da ke tsakanin hadisul al-hadisul qudsi da kuma al-qur'ani. Yace annahu qala, Allah ta'ala yace, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ku bayina, lalle ni na haramtawa kaina zalunci, kuma na sanya shi abin haramtawa ne tsakaninku, don haka kakku zalunci kanku. Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci, ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda ya wajabta wa kansa rahama, ya wajabta wa kansa taimakon muminai, ya wajabta wa kansa bawa muminai tsira. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kana haqqan alaina nunjil mu'minin kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ubangiji ta'ala ya wajabta wa kansa wannan ba tare da wani ya wajabta masa ba, ya haramta wa kansa zalunci ba tare da wani ne ya haramta masa ba. To wani irin zalunci ne Allah ta'ala ya haramta wa kansa? Menene zaluncin da Allah ya haramta wa kansa? Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci ta hanyar ya rage ma mai kyautatawa ladan aikinsa, ko kuma ya ƙara masa wani abu a cikin zunubinsa abinda bai aikata ba. Wato wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya tsarkake kansa daga gare shi. Ba za ka kyautata aikinka ba, kuma ka je Allah ta'ala ya azabta ka bayan ka yi aiki mai kyau, ko kuma ya rage maka wani abu da ka cancanta, ko ya yi maka alkawarinsa na lada. Allah ta'ala ce, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Wanda duk ya yi aiki na kwarai, to ya yi dan kansa, ma'ana zai ga sakamakon, zai ga kyakkyawan sakamako. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ubangiji ta'ala ya maka wannan alkawarin cewa in kai mai kyau zai maka mai kyau. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Wanda duk yayi kyakkyawan aiki na alkhairi daidai da kwayar komayya, Allah ce zai ga sakamakon sa. Wanda yayi na sharri daidai da kwayar komayya, zai ga sakamakon aikin sa na sharri. Man ya'mal su'an yujza bihi. Wanda duk yayi mummunan aiki, to fa za a sakan ka masa kan wannan aiki. To saboda haka Ubangiji ta'ala ba zai zalunci al-muhsin fayanqusu min hasanatihi ba. Aka kawai kai ayyukan lada, kaje Allah ta'ala ya kwashi a makaruntu, Allah ba zai maka wannan ba. Ko kuma mutum bai yi aikin laifi ba, kawai a ce Allah kawai ce yayi laifi, kawai a kakaba masa laifi bai yi ba. Kamar yadda muka san a rayuwa ta dan adam, wani abu ne mai sauki, yanzu na kakaba maka laifin da baka yi ba. To Allah baya wannan. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min. Wanda duk yayi aikin kwarai, yayi kyawawan ayyuka na kwarai, yana mai imani, to kada ya ji tsoron zulman za a zalunce shi, wala hadman ko za a tauye masa. Kada ya ji tsoron za a zalunce shi, a ƙara a dora masa wani laifin da bai yi ba, ko a kama shi da laifin da wani yayi haka kawai ba dalili. Kada ya ji tsoron wannan. Haka nan kada ya ji tsoron za a tauye masa ayyukansa na lada. Shine wala yakhafu zulman, shine an yu'aqaba bi sayyiati ghayrihi, wala hadman ko a tauye shi, wa huwa an yunqasa min hasanatihi. Kada ya ji tsoron wannan. Saboda haka Ubangiji ta'ala baya zalunci, ya kore kansa zalunci, ya tsarkake kansa daga zalunci. Inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a, inna Allaha la yuzlimu mithqala dharra. Allah baya zaluntar mutane kowane irin abu ne. Hakan Allah baya zalunta mutane daidai da kwayar komayya. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid, wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad, wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Ubangiji ta'ala baya zaluntar bayansa, baya zaluntar zalikai, baya zalunta halittunsa, ba ma ya nufin zalunci, yani nafa an nafsi iradatal zulm, ba ma zaluncin ba, ya niyyar ma yin zaluncin Ubangiji ya kore wa kansa. Saboda haka Ubangiji ba a zalimi bane, ba a zaluntar kowa. Saboda haka wannan shi ne abin da ake nufi da zalunci.
kaga kaga zulmu wani abu ne da bai fi karfin Allah ya yi shi ba, amma ya tsarkake kanshi daga wannan, saboda sifa ce ta nakasa, sifa ce ta aibi. Ubangiji kuma lahul masalul a'la, lillahi almasalul a'la, duk wata sifa mafi daukaka to Allah ya fi cancantar ta sama da kowa. Ba kamar yadda wasu suke cewa az-zulmu laysa maqduran alayhi, cewa Allah ba zai iya yin zalunci bane, kama annahu laysa maqduran ala an yakhluqa al-mithla lahu, kamar yadda ba zai iya halittar wani kamar sa ba wanda ya cika sifofi irin sa, to haka nan ba zai iya yin zalunci ba. Wannan maganar ba ta da kyau. Allah ba zai kore wani abu ba ya yabi kansa da shi sai idan abin zai yiwu amma ya ƙi saboda cikarsa da cikar adalcinsa, amma inda ba zai iya yi ba, ba zai zama yabo ba ya kore wa kansa. Abinda ba za ka iya yi ba, dan ka ce ba za ka yi ba, ba yaban kanka kai ba, dan da ba za ka iya ba. Amma abinda za ka iya yi ka ce to na fasa ba zan yi ba, to in abin rashin yin sa kamala ce, to ka tabbatar wa kanka kamala. Saboda haka kaga ashe ba za a ce az-zulmu laysa maqduran 'ala Allah ba, ai Allah ba zai iya yin zalunci ba, saboda haka in ya kore abin da yake zalunci ne, ya kore wani abu saboda baya cikin abin da yake a cikin kudararsa, ba mumkin bane, mustahil ne, muhal kuma Allah ta'ala ya kore wa kansa shi, wannan babu yabo a ciki. Kuma Allah ta'ala ba zai ce da kai wanda duk yayi aikin kwarai kada ya ji tsoron zalunci, kada ya ji tsoron a tawaye masa. Me zai sa ka ji tsoron abin da ba zai yiwu ba? Ai ana kore maka tsoron abin da zai iya samun ka ne, ko saboda zai yiwu kayi tunanin ko za a rage maka ladanka, ko za a ƙara maka a cikin abin da ayyukan laifuffukan ka da baka yi ba, to sai aka ce a kakka ji tsoro, Allah baya wannan. Sauraka a cikin korewa Ubangiji ta'ala zalunci akwai tabbatar da kamalar adalcinsa, saboda yana da kamalar adalci shi yasa ya korewa kansa zalunci. Yace waj'altuhu bainakum muharraman, na sanya shi haramun a tsakankaninku, fala tazalamu, kakku zalunci kanku, kakku zalunci junanku. Ubangiji ya haramta wa kansa zalunci, ya haramta wa bayansa su zalunci junansu. Sauraka az-zulmu zalunci, akwai zalunci wanda yake babba da mutum zai yi na sanya wa Allah kishiya, ya sa wa Allah kishiya, ya bauta ma wani Allah, inna shirka la zulmun azim, kamar yadda Allah ya ce zalim abin da shirka zalunci ne babba. Sauraka shirka zalunci ne, saboda me? Saboda ka dauki haƙƙin Allah ka ba ma wani, duk sanda zaka dau haƙƙin wani ka ba ma wani wanda ba na bai cancance shi ba, kai zalunci. To haka nan mafi girman zalunci shine ka dauki haƙƙin Allah na bautarsa shi kadai, ya zamana ka ba ma wani kana bauta masa ba Allah. Shi yasa aka ce wannan shine mafi girman zalunci. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, waɗannan alƙaryu ko waɗannan garuruwa duk mun halaka su ne yayin da suka yi zalunci, ma'ana yayin da suka yi shirka. Wal kafiruna humu zalimun, yace kafirai su ne azzalimai. Saboda kololuwar zalunci da ɗan adam zai yi shine ya dau haƙƙin Allah ya ba ma wani Allah, wannan shine mafi girman zalunci da babu abinda zai kankarewa bawa shi sai tuba. Tuba kawai ita ce za ta kankarewa bawa wannan zalunci. Akwai kuma ka zalunci bawa, ya zalunci kansa ta hanyar aikata laifuffuka da Allah ya hana ka aikata, ko barin wajibin da Ubangiji ya wajabta maka, in kai haka ka zalunci kanka. Saboda duk sanda bawa ya ƙetare iyakar Ubangijinsa, wanda ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu, wanda duk ya ƙetare iyakokin Allah to ya zalunci kansa. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun, saboda mutum zai zalunci kansa ta hanyar aikata wani abin da Allah ya hana shi. Shi yasa annabi Adam lokacin da ya ci abin da aka ce kada ya ci na itaciya, qala rabbana zalamna anfusana, saboda akwai zalunci wanda yake ta hanyar aikata laifuffuka, shi ma wannan az-zulmu ne, zulmun nafsi. Akwai kuma zalunci ta hanyar ka taba haƙƙin da ba naka ba, ko ka cutar da wani ba bisa haƙƙi ba, wannan shi ma zalunci ne, wanda yayi wannan to babu shakka ya shiga cikin az-zalimai. Allah ta'ala ya haramta zalunci, ya haramtawa dukkan halittunsa su zalunci juna. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama. Zalunci dufaini, dufaini a ranar gobe kiyama, duhu ne akan duhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihaini har ila yau yake cewa man kana a cikin hadisin Abu Huraira, man kana inda akhihi mazlamatun falyatahallalha. Wanda duk ya san ya zalunci dan uwansa to ya je su warware. Tun gabanin ranar da za ta zo babu dirhami, babu dinari, babu kudin da za ka bayin kanka ko ka fanshi kanka, babu wannan. A ɗauki a hasanatin sa, fa tu'khadhu min hasanati fa yu'ta li akhihi aw yu'khadhu min sayyiati akhihi fa yutrahu alayhi thumma yutrahu fi an-nar. Lokacin da za a ɗauki lada ayyukansa gwalagwalai masu kyau da yake fatan ya ga amfaninsu a ranar, a rika rabawa mutanen da ya zalunta, ko shi a ɗauko, ko kuma in babu abinda za a ɗauka na ayyukansa na ƙwarai a rika ɗebo laifukan waɗanda ya zalunta ana zuba masa, sannan da ƙarshe a ja shi zuwa ga wuta. Saboda haka kaga ashe zaluntar ɗan adam wani abu ne da Allah ta'ala ba zai kyale mutum ba, matuƙar bai warware tsakaninsa da wanda ya zalunta ba. Allah zai yafe maka tsakaninsa da shi, amma in ka zalunci bawansa wannan sai kun daidaita da shi, sai ya yafe maka ko ka mayar masa da abinda ka zalunta na shi, abinda ka ɗauka na shi. Sannan azzalimi baya kai labari, ko da zai Allah zai masa talala to ƙarshensa ba zai yi kyau ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yubli liz-zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu. Lalle Allah yana yi wa azzalimi talala har lokacin da zai kama shi ya damke shi to ba zai kubuce masa ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah, wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Haka kamun ubangijinka yake yayin da zai kama alƙaryar da take azzalima, wato mutanen alƙarya waɗanda suke azzalimai, Allah ce lalle kamunsa, damƙarsa mai raɗaɗi ce kuma mai tsanani. Saboda zalunci ba abu ne wanda yake da sauƙi ba, shi yasa addu'ar wanda aka zalunta take cikin addu'o'in da Allah yake karɓa, cikin mutanen da ake karɓar addu'arsu ba tare da la'akari da addininsu ba, ko la'akari da salaharsu na gari ne ko ba na gari ba, su ne wanda aka zalunta. Wanda duk aka zalunce shi akan wannan zaluncin ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, to Allah zai bi masa kadinsa ba tare da la'akari wani addini yake ba, ko kuma a ce mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba. Saboda haka kowa ya zaka zalunta, in ya nemi Allah ya karɓar masa haƙƙinsa, to Allah ta'ala kamar yadda ya tabbata cikin hadisi yana cewa la'ansurannahu walau ba'da hin, Allah ya rantsuwa cewa izzati wa jalali, na rantsi da izzata da girma na sai na taimake shi ko ba yanzu bane. Saboda haka Annabi ya cewa Mu'az ibn Jabal, ittaqi da'wata al-mazlum, ka shiga hankalinka ka guji addu'ar wanda aka zalunta, fa innahu laysa bainaha wa bayna Allahi hijab, ba ta da shamaki tsakaninta da Allah. Saboda haka ashe kaga abu ne mai girman gaske, shi yasa hadisin Allah ta'ala ya fara fadawa masa bayinsa cewa shi kankansa ya haramta kansa zaluncin nan, dan me ku za ku yi? In ya ga dama ya murtsike ku gaba ɗaya bai zalunce ku ba. Kamar yadda ya zo hadisin Ibn Daylami, hadisin Zaid ibn Thabit, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ta'ala ya ga dama zai halaka na sama da na ƙasa cikin halittunsa duka kuma bai zalunce su ba. Law azzaba Allahu ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. Allah da zai azabta mutanen da suke sama da ƙasa, yace zan azabta su ba tare da ina masu mai zalunci su ba. In kuma ya ji kansu walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min a'malihim, in kuma ya ji kansu to rahmat da zai musu tafi ayyukansu. Saboda haka duk abinda ya same ka daga Allah, in na ni'ima ne falalarsa ce, in kuma ba na ni'ima ba ne, na wani bala'i ne ko ta musiba, to adalcinsa ne, adalcinsa ne. Shi ya sa ya zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud da Imam Ahmad ya ruwaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba wani abin damuwa ko bakin ciki da zai samu bawa sannan ya bude baki ya ce, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika adlun fiya madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. النبي صلى الله عليه وسلم يتباب ونباوة لو أنا أبن دعموا ذي ساميش سنة لقها النوء الدعاء يتي يا أبن جي نباوة كان يتنباوة كتنبي وركا مكرك وآتاتنا أهننكا hukuncinka a kaina mai zartuwa ne, abinda ka hukunta kuma a kaina adalci ne. Madin fiye hukumuka adlun fiye qada'uk, ce ka sanya alqur'ani ya zama danshin zuciyata, rabi'a qalbi wa nura sadri, ya zama hasken irjina, ya zama abin tafiyar da bakin cikina da damuwata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya tafiyar masa da bakin cikinsa da damuwarsa, ya canza masa wannan damuwar da farin ciki. Sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, ba ma koyi wannan addu'a ba? Yace ai haƙƙi ne, duk wanda ya ji wannan addu'a ya koye ta. So bawa har kullun ya sallama wa Allah, cewa duk abin da ya hukunta masa adalci ya masa. Allah ta'ala baya abin da ba adalci ba. Saboda shi ma bawa ya yi ƙoƙarin kwatanta adalci, wannan shi zai ƙara shi kuma kusanta shi da Allah. Ya kwatanta adalci ya samu kusanci da Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, yace ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an wa la ubali fastaghfiruni akthir lakum, ce ya ku bayina, kufa kuna kurakurai ba dare ba rana, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an, ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya, wala ubali kuma wannan bai dame ni ba, fastaghfiruni aghfir lakum, don haka ku nemi gafarata ni kuma zan gafarta muku. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana da al-maghfiratal 'amma, gafara ta gaba daya, kowane irin laifi kake kace ko Allah ka tuba, inda kace ka tuba, Allah na tuba ka yafe min, ka gafarta min, ba zan kara ba, Allah zai yafe maka. Wala al-maghfira ce al-amma, qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. To wala al-maghfira sharadin ta shine tuba, za ka samu wannan gafar amma ka dukci da ka tuba. Saboda ka duk laifin da kake wa Allah, kololuwar laifin da za a yi wa Allah shi shirka, shine ka hada wani da shi, ka ba dauki haƙƙinsa ka ba wani, shine mafi girman laifi da bawa zai yi wa Allah ta'ala, mafi girman zunubi. Kamar yadda ya zo hadisin Ibn Abbas, hadisin Abdullah ɗan Mas'ud, inda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani zunubi ne yafi girma, ci an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sa wa Allah kishi alhalin shi halicce ka, shi yayi ka, maimakon ka bauta masa, ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, maimakon ka yi wannan sai ka sa wa Allah kishi, to wannan shi fi komai girma. To amma da zaka tuba, ka duba da Allah ta'ala ya yi maganar masu cewa Isa dan Allah ne ko Allah ɗayan uku ne ko alloli uku ne, kadar kafar alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim, sai yace afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ka duba fa cewa suka yi Allah yana da da cewa suka yi Allah uku ne laifin da Allah ta'ala ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhallu al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma baqiya lir-rahmani an yattakhidha walada kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda laifin da Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wannan laifin Allah da ya fade shi yace sun kafirta wanda za su ce Allah uku ne ci in har ba su bar wannan magana ba to lalle azaba mai radadi za ta same su sai dawo sai ce afala yatubuna ila Allah ba za su tuba ba su tuba zuwa ga Allah su nemi gafararsa Allah fa mai gafara ne mai rahama ka duba Allah ta'ala inda yake cewa innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati sai ce me thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq الحسن البصري يتي ما أكرم الله ما أكرمه عذبوا أولياءه ثم عرض لهم التوبة تي وايكي ألا كرمتي سن ومسو ينسى عذابه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأن سك فتن ماذا سك فتن ماتا suka kashe su suka wato salwantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka jefa su cikin bala'i amma duk da haka sai Allah yake musu tallar tuba sai ce thumma lam yatubu kaga duk da wannan azabtarwa da za su yi wa masoyansa da fitinar su da za su yi da za su tuba Allah karba su zai sai ce thumma lam yatubu sai ce falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq saboda haka Ubangiji ta'ala har kullum hannunsa a shimfiɗe yake da daddare don ya karɓi tuban wanda ya laifi da rana da rana don ya karɓi tuban wanda ya laifi da daddare ashe kaga duk wanda ya shiga wuta ba zai zargi Allah da komai ba bai toshe masa ƙofofi ba ba a ce je ka har abada ba za a saurare ka ba akwai laifin da za ka yi wa ɗan uwanka ɗan adam ya ce ni da kai har abada kai ba da bakin duniyar ne ce shi fa ta kun gama duk hanyar da zaka bi ka bi ka kama kafa da kowa ya ce kaga in dai magana wani cika ka kare ita amma Allah ba haka yake ba duk girman laifi da zaka yi masa da Abu Jahal ya tuba Allah zai karɓi tubansa ko zai karɓi Abu Lahab da ya tuba Allah zai karɓi tubansa Fir'auna da ya tuba Allah zai karɓi tubansa ba a kama su ba sai da suka mutu akan kafirci shi yasa ya ce ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an kuna kurakurai kuna laifuffuka dare da rana ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya wala ubali kuma wannan bai dame ni ba saboda akwai al-maghfiratul 'amma akwai kuma al-maghfira al-khassa wacce Ubangiji ta'ala zai gafarta ma mutum saboda wani dalili ko saboda shafa'a wani ya cece shi a sassauta ko a sassauta masa wani abu da ake masa na azaba kamar yanda za a sassauta wa Abu Lahab Abu Talib a fito da shi daga tsakiyar wuta a da da shi baki bakinta a sa masa takalma na wuta wanda za su rika wato rababba kwalwarsa to wanda zai samu wannan sassaucin saboda shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka mutum zai iya laifi Ubangiji ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa yace ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ku bayina dukkan ku bayin wata ne face wanda na ciyar da shi haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku yace ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ku bayina dukkaninku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi haka ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku Allah ta'ala shi yake azarta bawansa shi yake azurta bawansa ta hanyar ya bashi abinda zai amfane shi bi jalbil manfa'a aw bi daf'il madarra, ko ya ije masa abinda zai cutar da shi. Bi jalbil manfa'a, ya bashi abinda zai amfane shi kamar abinci da zai ci ya amfane shi, ko ya kare shi daga abinda zai cutar da shi kamar ya bashi sutura da za ta sa rashin samun sutura a jikinsa cutar da shi zai yi. Da haka arzikin Ubangiji, ko dai ya baka ta abinda zai amfane ka, ko kuma ya baka abinda zai kare ka daga abinda zai cuce ka, to duk Allah yake yin wannan. Wannan baya nuna cewa babu sabab. Ubangiji ta'ala ya kaddara komai da sababinsa, amma shi sababin ba shi ne mai bayarwa ba, Allah shi ne mai bayarwa. Illa iyaka ya sanya wannan wata alama ce ta ka samu abin, kamar yadda ya sanya ci alama ce ta kana buƙatar kawar da yunwa ka ci don ka ƙoshi, kana ƙirƙishi ka sha don ka ƙoshi, ba ka da lafiya ka nemi magani don ka warke, kana son ‘ya’ya ka yi aure don ka samu. Wannan da asbab ne, asbab ne, kuma daga riƙe su yana daga cikin tawakkali, amma dogaro da asbab su kadai ka manta da al-musabbib, to wannan hadari ne, hadari ne. Kamar yadda baya dacewa ka ce kawai ka riƙe Allah amma ba za ka bi asbab ba, kuma kana neman wani abu a gurinsa, shi ma wannan hadari ne. Tamamu tawakkul shi ne ka riƙe asbab tare da allaka zuciyarka kuma ga al-musabbib. Hanya kaza ita ce Allah ta'ala ya shata ta a samu kaza, to bara in bi wannan hanyar tare da fatan Allah ya sa in dace. Wannan shi ne aqidar mumini, kuma ita ce aqidar da ya kamata mumini ya zama yana da ita. Saboda ka ciyarwa da shayarwa asali Allah ta'ala shi ke bayarwa, amma bai kore cewa kai ma kana iya ciyar da wani ba. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, Allah ce wanda aka yi wa haihuwa ya ciyar da matar da ta abin nan ta haifan masa da ya tufatar da ita, kaga ya jingina masa ciyarwar da fatuwatarwar. Saboda me? Saboda shi ne sabab, shi ne sabab. Wannan jingina abu ne zuwa ga abu, zuwa ga wani saboda kasancewarsa sabab. Allah ta'ala na cewa yatiman za maqraba faqu raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba, yatiman za maqraba aw miskina za matraba. Ashe kaga zaka iya ciyar da wani miskini, mabukaci, maraya, to zaka iya taimaka masa. Saboda haka wannan baya kore, baya kore abin nan, baya kore cewa Allah ta'ala shi ne mai bayarwa. Allah ta'ala na cewa la tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman farzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. To amma mai bayarwa, mai hanawa na hakika shi ne Allah. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati wa huwa yut'imu wa la yut'am, shi ke ciyarwa babu mai ciyar da shi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana al-qasim wallahu huwa al-mu'ti, dukiyar da kuke gani tana zuwa ni rabawa ne aiki na, amma mai bayar da ita hakika Allah ne, ba ni ne na baku ba, Allah ne baku, ni ya sanya wuta a hannuna ne in raba mu. Saboda tamamin tawakkali ta bawa shine ya yadda cewa Allah ta'ala shi ne mai bayarwa. Wannan kuma baya kore rike asbab, wanda zai rike asbab, zai saki asbab, wannan ya bar abin da yake tawakkali, ya bar abin da yake tawakkali. Tawakkali ka rike sabab, kuma ka san cewa duk abin da yake rabanka babu mai iya rike maka shi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Haka abinda Allah ta'ala zai saki na rahamarsa babu wanda ya sai rike shi, abinda kuma ya rike to ba wanda zai saki shi. To sanin waɗannan abubuwa cewa daga Allah suke, shi yake shi yayi ka ya baka ci da sha, shi kaga ya kamata ka bauta masa tunda har shi zai maka wannan kamar yanda yace ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai yace alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum kaga sai ya hada batun bautarsa da kuma arzikin da ya baku Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kaga ubangiji ta'ala ya hada shi ya halitta shi yake azartawa shi yake kashewa shi yake rayawa a cikin ababan da kuke bauta ba Allah ba ko yake wannan ko yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa babu ashe wanda zai yi maka waɗannan abubuwa ya kamata ka tsarkake shi da bauta shi kadai shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam cikin wa'azin da yake wa mutanansa nasu bar abinda suke bauta ba Allah ba su dawo su bauta Allah shi kadai qala afara'aytum ma kuntum ta'budu antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li shi illa rabbal alamin sai ce me allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyini wallazi aqmau an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kaga sai ya musu hujja da cewa shi Allah ta'ala kadai zai bautawa saboda me saboda yace shine wanda yake allazi khalaqani fa huwa yahdi shine ya halicce ni don haka shi zai nuna min hanyar da ya kamata in bi shi yayi ni shi ya san me cece maslahata me zambi in san maslaha me in nayi kuma zai cutar da ni shi ya kamata ya yi min wannan bayani in saurara ba wani abu ba wanda bai halitta ba bai da halittar komai wallazi huwa ku duba siyakin ayoyin allazi khalaqani allazi fa huwa yahdi yace fa huwa yahdi sai ya sake cewa wallazi huwa yut'imuni wa yasqi kuma shi ne mai ciyar da ni ya shayar da ni shine mai bani shiriya shine mai ciyar da ni shine mai shayar da ni wa idza maridtu inna rashin lafiya fa huwa shine mai bani lafiya sai ya ce wallazi yumituni bai ce huwa kun ga anan ba huwa wallazi yumituni thumma yuhyi me yasa can ga aka yi ta sa huwa amma da aka zo maganar rai da mutuwa sai ba huwa saboda kowa ya san cewa da rai da mutuwa Allah ne kawai yake bari amma waɗancan wani zai ja shiriya zai ce ai shi ma gumakan suna shiryar da su ko ya faɗi wani ya ce shi ma yana dora shi akan hanya ba sai ka kawo masa aya ko hadisi ba to sai ya nuna musu cewa shi kadai ne yake wannan fa huwa yahdi haka nan ciyarwa da shayarwa wanda zai ce ai shi baban shi yake ci da shi baban shi da baba shi ne suke ba shi abinci ko uban gidansa ne yake daukar nauyinsa saboda ka daina masa wannan maganar ma shi ba zai fahimta ba to yace a'a shi dai Allah shi yake abin shi wa idza maridtu inna rashin lafiya wannan da bin magana ne maimakon ya jingina wa Allah marar lafiya rashin yace Allah yake sa min rashin lafiya wannan babu ladabi sai jingina wa kansa rashin lafiyar ce idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi shi da yake bani lafiya dan nan ma wani zai iya ja ya ce ka ina akwai hanyoyin samun lafiya da yawa baka je asibiti bane baka samu ƙwararren likita bane annabi yana cewa at-tabibu huwa Allah cikakken likita shine Allah duk wani likita al-mutatabbib ne mai dan buga-bugar magani ne amma likitan hakika shine Allah sai ya ce fa huwa yashfi amma da aka zo batun mutuwa da rai sai ya ce wallazi yumituni thumma yuhyi dan anan babu wanda ya isa ya ja cewa da mutuwa da rayuwa da hannun Allah take to waɗannan abubuwa su ne za su sa bawa ya fahimci cewa Allah ta'ala shi kadai ne ya kamata ya bauta ba wani ba sannan ya sake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya kuwa ina dukkanin ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi shiriya gaba ɗaya tana hannun Allah shiriya kashi hudu ce al-hidaya arba'atu aqsam akwai hidaya al-amma hidaya gamammiya wacce dan adam da dabbobi duk sun yi tarayya a cikinta. Ita ce hidayar ka san maslaharka, saboda ka kai dan adam ka san abincinka, ka san abin shanka, ka san wannan abinci na ne na dan adam zan ci, in ka ga abincin dabbobi zaka kauce baka ci ba. Allah ya nuna maka wannan, dabba ma kuma ai ya nuna mata wannan, ta san abincinta, ta san abin da ka san abin da zai cuce ka, zaka ka san abin da in ka ganshi zaka gudu, ka san wanda zaka tsaya. Ita ma dabba ta san wanda za ta cuce ta, da bera ya ga mage zai fita guje ba zai tsaya ba. To wannan hidaya ce amma alladhi khalaqa alladhi qaddara fahada alladhi qaddara fahada sabbih isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. To wannan hidaya ce amma, shiriya ce ta kowa da kowa, da dabba da dan adam duk sun yi tarayya anan, baka da wani fifiko akan dabba anan, dan ka san maslaharka, ka san meye abincinka, me zaka ci ka sha, me zaka ina zaka kwanta, dabba ma ta san wannan. Akwai hidaya ta kira, a nuna maka hidayatul bayan, a yi maka bayani, a gaya maka Allah, a gaya maka hanyar da zaka bi ka tsira a ranar gobe kiyama, ka samu rabauta a gurin Allah, ka samu karbuwa a gurin Allah. Ita ce hidayatul bayan, ita ce wanda annabawa da magadansu suke yi. Duk annabawa suna kiran mutane, suna shiryar da su shiriya ta bayani, kamar yadda Allah ya ce li kulli qaumin innama anta munzir wa li kulli qaumin had, kowane mutum, kowane mutane, kowace al'umma akwai mai shiryar da ita, wato akwai wanda zai karantar da ita yana gaya mata Allah. Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Allah ya ce wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. To wannan hidaya ce ta bayan, hidaya ce ta irshad. Duk malamai da suke karantarwa, suke wa'azi, suke nasiha, duk suna yin wannan aiki ne na shiryarwa. Tace shiryarwa nau'i na biyu, akwai shiryarwa hidayatut tawfiq, hidayatut tawfiq wal qabul, ka samu gamdakatar da dacewa ka karba abin da ake gaya maka. To wannan aikin Allah ne, za a yi maka bayani, Allah kuma shi zai dora ka ya baka dacewa ka karbi wannan. Shi ne abin da Allah ya korewa annabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ba za ka shiryar da wanda kake so ba, Allah shi yake shiryar da wanda yake so. Man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi, wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye. Saboda wannan shiriya ita ce ta tawfiki, ita ce wacce Allah ta'ala shi kadai yake. Man yuridu Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. To sai shiriya ta hudu ita ce al-ihtida'u li thawab, lis thawab, ranar gobe kiyama bayan an gama hisabi, ka cancanci ka samu abinda duk ka cancanta na lada, a ce maka to ga abincin bismillah a nuna maka. Ita ma wannan wata shiryarwa ce ta musamman. Shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. وانا ان الجنة كينا صوراك ألا نولا مسلم حنير داس سامو داس يوجونا سمقنا بدائي سلام سلام. وانا شريعة شي تم سمع دا الله تعالى زي يو باينسا كمار يند وانا يبتشي أدونيا تو زي غمود يبتشي واكوما تلاهرة. من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا, من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سورة كم تمن ديك بكاهو هنا فقمنيا أنا بيسان هنجر الله با على هرا ما هكذا يتاشي هنا فقمنيا يما دابر چي واجم تند نند سوكي وتقيل إيه دابر چي سامة سكامة هننسا أما بند چم. a can Ubangiji Ta'ala zai tashe shi makahu wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabazidnahum sa'ira. A tashe shi kurma makahu bebe kurma, baya ji baya gani baya iya cewa komai dindim sakamakon yadda ya toshe kunnansa a duniya. Ana fada ya nuna bai ji ba, ana karantawa ko oho ko a jikinsa bai ma zamu ba. Duk wannan babatun da ake ta yi karatuttuka ko ina a sa'a nan shi wallahi ko a jikinsa ba abin da ya dame shi, kawai har ma gagarsa yake da auragiyarsa. To sai an je lahira, man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma. Wanda anan yana tafa gamniya ya rufe idansa baya san ya ga masu fadar gaskiya, da ya gansu zai ce ga masu takura jama'a, yanzun da ya maka nasiha, yanzun da ya ci gyaranka. Saboda ka baya san ya ga gaskiya, baya san ya ga masu fadarta, ya toshe kunne baya san ya jita. Saboda haka ya zama kurman tilas, ya zama kawun tilas a duniya. To a lahira haka zai tashi ya ganshi dindin, kuma wai har ya rika mamaki ya za a yi shi fa yana gani ko ciwon ido baya yi a duniya. Wa qad kuntu basira, gani fa nake tar amma yanzu in tashi bana gani. Sai a tuna masa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha, haka ayoyinmu suka zo maka kai biris da su, kai ma ba ka yi za a yi biris da kai. Allah ce to wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabu al-akhirati ashadd wa abqa. Dan kanka dauka wani mutum ne ake ba da kissarsa, a duk wani wanda yayi ka tobara haka Allah ya ce haka za mu sakan ka masa. Ba wai magana bace ta wani mutum ko wata kissa ko wani tarihi na wani wanda shi kadai abin zai shafa, a man asrafa, duk wanda yayi ya wuce iyaka ya tsallake hududin Ubangiji, haka Ubangiji zai masa sakamako. Wannan shine aljaza'u min jinsil 'abd, irin aikin da mutum yayi, irin abin da zai gani na sakamako. Yace ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ku bayina, ba ku isa ku cutar da ni ba, ballanta na ma har ku cutar da ni, ballantana ku cutar da ni, ba ku isa kuma ku amfane ni ba, ballantana ma ku amfanar da ni. Allah Ta'ala alaƙarsa da bayinsa alaƙa ce ta rahama da tausayi da ƙauna da yake mu, amma ba wai alaƙa ce ta masalih ba, kamar alaƙar mutum da mutum, alaƙa ce ta maslaha. Saboda haka in an yi maka ka yi, in ba a yi maka ba ka ce ba na yi. Wanda ya kyautata maka ka kyauta masa. A duniya alaƙar shuwagabanni da mabiyansu alaƙa ce ta amfanar juna. Saboda haka yana son ya ga masu amfanarsa sun yawaita, kuma yana tsoron su cutar da shi, yana tsoron su cutar da shi. To alaƙar Ubangiji ba haka take ba. لا يحزنك الذين لا يؤمنون النبي لا يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من انهم لن يضروا الله شيئا. بذا سو يتوتد الله كومي با بذا سو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وند دوك يجويا يي برجريوا الله تو با زي توتد الله كومي با داك اوبنجي mawadaci ne, cikakken mawadaci. Qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allah ce in Nabi Musa ya ce mutanansa inda ku da duk wanda ke sama da ƙasa za su kafirce wa Allah, to Allah hakika cikakken mawadaci ne, shayago. Saboda haka yana da wadata. wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyyan hamida. In kuwa kafirce to abinda yake sama kukumanta da duk abinda yake kasa na Allah ne fa, haka Allah mawadaci ne. Lokacin da Allah ya horde wajibta hajji to lillahi ala nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila, sai to man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin. Ya wajibta hajji ce gashi nan aje hajji ga duk wanda ya samu iko, to kakka dauka shi yana da wata bukata ne a cikin aikin hajji da zaka rika yi masa karka jan aji ce a'a, wanda duk ya kafirce fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin, Allah fa wadatacce ne ga barin duniya gaba daya da halittar gaba daya, Allah ya wadatu gabarin ta saraka shi ba shi yake bukata. Inna lillahi wa inta kuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima, saboda abin da yake sama da kasa dunna Allah ne, ku kuke da bukata a gunsa ba shi yake da bukata a gunku. Ya ayuha nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid, ce ya ku mutane ku ne kuke da bukatuwa zuwa ga Allah, amma Allah ne cikakke wadata ne. Saboda haka Ubangiji Ta'ala wadatacce ne, baya bukatar amfani daga gun kowa, ba kuma ya tsoron wani ya cutar da shi kamar yadda shugabanni na duniya sukan ji tsoron mabiyansu kasu cutar da su, sukan yi fatan su samu amfani daga mabiyansu. Allah baya da wannan. Sannan ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Law anna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Kana ce lokaci yayi yace ya ku bayina da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, za su kasance a bisa mafi tsoron zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku, wannan ba zai dadi komai a cikin mulkina ba. Sannan yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Yace haka nan da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljannun ku za su kasance a bisa mafi fajircin zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku, wannan ba zai tauye komai daga cikin mulkina ba. Insha Allahu a karatu na gaba, ko in ce a karatu na can gaba, insha Allahu za mu karasha sharhin hadisin abinda muka yi daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.